الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو أشرند الآية قوة رمضان نشكر تدبود الأريه أدود ثلاثين الآية رانر تلاتة ودتيديدي دتلاتين الآية قوة تقوس نشكر دبوبي دقومة تميلادية zamu ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na al-furqan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu fahimtar littafin sa ya bamu ikon aiki da shi ya sanya mu a cikin masu karanta shi haqqa tilawatihi a daga farko ga tambayoyi da ƴan uwa suka ruwaito suka aiko wannan yace tambaya ta wasu mutane misalin su biyar sai kaddara ta sa suka yi kisa bayan an yi musu hukunci sun dawo to yaya batun azumin da ake yi na wato na kafara dukkan su za su yi yadda ubangiji ya umarta ko kuma za su rarraba su yi ko kuma ba sai sun yi ba wato waɗanda suka yi tarayya wajen kisan rai duk kowanne daga cikin su yana da laifin kisan rai sai dai tunda ran guda ɗaya ne diya ɗaya za a biya saboda haka za su yi tarayya wajen biyan diya amma laifin wato musabbabiyar wato rashin wannan rai din yana kan kowanne daga cikin su cikakken haƙƙi yana kan kowanne daga cikin su saboda haka haƙƙin Allah na kafara ba zai rabu ba yana kan kowa daga cikin su zai yi kafara 60 saboda kowanne da ya zamanto ya yi tarayya wajen yin sababi domin ɗaukan wannan ran to haƙƙin ya rataya a kansa shi ma zai yi kafara ba za su raba kafarar ba babu inda aka ce a cikin malamai kan cewa kafara daddatsa ta za a yi kowa zai yi kafara azumi 60 cikakke domin ya sauke haƙƙin Allah wanda yake ya rataya da shi na zamansa musabbabiyar wato kawar da rai sannan mutum mara haddar alqur'ani idan yana so yayi sallar qiyamu ramadan a lokacin kafin a fara a masallaci kamar farkon azumi zai iya daukan alqur'ani ya dinga biyawa da shi wannan malamai sun yi rukhsa a gare shi kan cewa zai iya rike alqur'ani idan ya zamanto bai haddace ba kuma yana so ya yawaita tilawarsa kuma abin da ya haddar ba shi da yawan da zai sa ya yawaita ya tsawaita sallarsa zai iya rike alqur'ani ya karanta da shi musamman wannan ya samo tushe daga aikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tana da maula wato bawanta wanda ta yanta ya kasance yana musu limancin sallar tarawih a cikin ramadan kuma da yake bai haddace ba sai ya rike mushaf Aisha tana da mushaf tana daga cikin sahabbai da aka ruwaito kan cewa ta san an rubuta mata alqur'ani nata ta take tilawa da shi saboda haka tana bashi wannan mushaf nata yana karantawa daga cikin sa yana musu sallah to daga nan ne malamai suka samu wannan tushe aikin sahabbai idan sahabi ya aiki ba a samu wanda ya saba masa ba ko wanda ya yi inkarin abin da ya yi ana daukan sa a matsayin hujja to wannan a wannan babin yake sannan kuma babu abin da zai hana ya zamanto daga cikin ka'idodin shari'a da zai hana mutum ya rike alqur'ani tunda ba aiki ne mai yawa ba hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna fi salati la shughla akwai aikin da yake shagaltar da mutum daga komai in ba sallar ba a cikin yin sallah to amma aiki idan ya zamanto kalilan ne kuma in ya zamanto ya rataya da maslahar sallah malamai sun halatta shi babu sabani a tsakaninsu wajen yin wannan yana daga cikin abin da akan yi shine kamar mutum yana sallah ya taka mataki 1 2 3 domin ya cike sahu idan wani sahu ya zamanto ya bude kaga wannan aiki ne ba daga jinsin aikin sallah ba amma malamai sun halatta shi saboda dan maslahar sallah ne to haka zalika rike mushaf aiki ne dan maslahar sallah dan ai karatu din dan haka ya zamanto dalilan shari'a sun nuna halaccin sa mamu dangame da mamu waɗansu malamai sun yi rufsa shi ma naji waɗansu daga cikin malamai suna yin wannan fatawa Sheikh Umar Fallata Allah ya ji kansa a Madina mai karantarwa a nan Rawda ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina an tambaye shi kan wannan yana fatuwa akan cewa shi ma wannan aiki ne wanda yake ba mai yawa ba a cikin sallah kuma yana rata da maslahar sallah saboda tsawon karatun kuma da rashin haddasa wataƙila da rashin sanin sa ga Larabci rikewar zai zamanto ya fi bashi nutsuwar zuci da haduwar hankalinsa a cikin karatun amma kuma sai a kula da wato alfarma alqur'ani yayin da ake rikewa din idan ya zamanto cewa yayin da aka yi ruku ko aka yi sujada zaka sanya shi a gabanka inda wani zai zo ya taka shi to wannan zai zamanto bai dace ba abinda zai kai ya zuwa ga ka zamanto sanadiyar a tozarta alqur'ani wannan aiki ne wanda yake bai halatta ba saboda haka yayin da mutum zai yi wannan sai ya zamanto ya tanadi yanda zai killace alqur'ani yayin da yazo zai yi sujada ko zai yi ruku'u barin sa shine yafi tunda al-asl yayin da kake sallah a bayan liman ka saurari karatun sa kai kawai duk da yake kawai ci din abinda ake nufi kawai ci na rashin magana shine al-insat din wato ka kasa kunnanka barin sa din shine yafi musamman saboda ganin kan cewa idan ya zamanto cewa babu yadda za a yi ka killace alqur'anin ka tsare shi daga abinda zai tozarta alfarmarsa wannan yace hadisi yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yawan maida hankalin da mutum yayi a cikin sallah yawan ladansa to menene matsayin sallar masu bin sallar tarawi da tahajjud kuma ba su da hadda mai yawa kuma su yi ta tunani ana karatun sallah wato kware akwai wannan hadith din da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum yana samu daga cikin sallar sa ne gurgurdan abin da ya hankalta na sallar sa to rashin hadda Qur'ani ba zai hana ka samu wato nutsuwa a cikin sallah da fuskantar da samun hankalin ka a cikin sallar ba ko baka haddace alqur'ani ba zaka iya yin wannan saboda haka sajidu wa qaribu kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ai kokarin yin daidai ai kokarin kusantar Allah daidai gurgurdo amma gurgurdan wato inga wato gurgurdan a matsayin sallar ka da tarin ladan da zaka samu da karbuwar da zaka samu wajen Allah tabaraka wa ta'ala gurgurdan khushu'in ka da fuskantar ka ga sallar ka saboda haka kai mutum in yana kokari wajen yin wannan shi kansa kokarin ibada ne tunani na zuwa maka kana kauda shi kana dada dawo da hankalinka cikin sallar kana dada tsayar da zuciyarka kan abinda kake ji na karatun alqur'ani duk wannan shi kansa wannan kokarin da kake yi ibada ne saboda haka kada mutum ya kosa kada mutum ya wato ya saka ma shedan da zuciyarsa linzami kai kokarin koyaushe kana dawo da ranka kana dawo da zuciyarka har kuma Allah madaukakin sarki ya baka sallar irin wato masu nutsuwa a cikin sallah wanda yake in sun tashi suke sallah suna fuskantar Allah daidai gurgurdo suna fuskantar Allah ga baki ɗayan su wannan kuma ba abu ne wanda yake na tatsuniya ba abu ne wanda yake ya faru magabata haka suke a cikin sallar su Urwatu bin Zubair yayin da irin ciwon nan ya same shi na irin wannan ciwon siga gangarine wanda zai kai ya zamanto yana cin gaba wanda in ba a yanke gabar ba sai ya kai ya zuwa ga mutum gabaki daya halaka aka ce sai an yanke kafarsa aka ce za a sanya masa bandage abinda zai wato shine anesthesia kenan wanda zai dauke tunanin sa yace shi bai daba da gangan a sa masa abinda zai sanya shi ya zamanto bai san la ilaha illallah ba domin aka dauke hankalin sa an mai da shi wanda bai san la ilaha illallah muhammadur rasulullah yace shi bai yadda da wannan ba aka ce to ai dole ba zai iya jura zafin ba sai an sa masa wannan wanda zai dauke masa jin zafi jin jikinsa ihsas sannan za a yanke masa yace shi dai ba zai ba da suka ma aka ce masa to dole fa sai an yi saboda da haka ne zai samu lafiya sai ce to su bari sai ya tashi sallah sai a zo a yanke wannan hadith ne wannan athar ne thabit yana cikin tarjumar sa kuma littafai wanda suka yi tarihin Urwatu bin Zubair sun san shi da wannan yana cikin sallah aka dauko zarto aka yanke kafa domin wannan ne suka san ce wannan ne zai sanya shi ba zai ji zafi ba domin ya maida hankalinsa a cikin sallah zai sanya shi ba zai ji zafin ba to wannan ba tatsuniya bace abu ne wanda ya faru a cikin tarihi saboda haka akwai mutane wanda yake sallar su haka take akwai mutane wanda yake sallar su haka take, Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin masu khushu'i a cikin sallah. Sannan yace yana son karin bayani akan hadith da yace tsafta ita ce rabin imani. Hadisin lafazinsa shine at-tuhur shatrul iman, tsarki rabin imani ne. Tsarki a nan wajen hakika tsafta ta shiga ciki, amma tsarki ya fi wannan, domin akwai abin da yake, domin turawa za ka ga suna tsafta amma ba su da tsarki, ba su da tsarki saboda ba sa tsarkake kansu daga najasa. Amma za ka ga idan za su ci abinci su wanke hannu, in sun gama su wanke hannu duk da ba da hannu za su ci abincin ba, da irin waɗannan abubuwan na kamar abin da za a ce tsafta ce ta zahiri, amma ba tsafta ce ta batsini ba. Tsaftar shari'a ta haɗa wannan tsaftar ta zahiri da kuma ƙari akan wannan, ita ce wato kubuta da kubutar da jiki daga najasa. Wanda ita najasa nan, najasa ɗin nan tsafta ta ƙunshi kubuta daga ita, ya ƙunshi tsafta ta zahiri da tsafta ta baɗini, domin kubuta daga najasa ita ce take sanya mutum ya nisantu daga wato sharrin shaidanu da za su rinka cutarsa, saboda su shaidanu suna son rashin tsafta. Yayin da mutum ya zamanto, shi yasa kaga aka ce idan mutum yana da janaba, in ya zamanto zai ci abinci ko zai yi bacci, kuma ba zai iya yin wanka na wankan tsarki na janaba ba, to yayi alwala. Yayi alwala, wannan alwalar sai ta zamanto kan cewa ta amintar da shi daga wannan hijabin da janaba take sanya masa na wato rashin tsarki. Domin mala'iku ba sa kusantar mai janaba, haga mala'iku ba sa kusantar mai janaba, kaga shaidanu sun samu free day, sun samu hay day, sai abin da suka yi da mutum. Dama mala'iku su ne yahfazunahu min amrillah, su ne suke tsare mutum da umarnin da al'amarin Allah. To idan mutum yana da janaba, ya zamanto kan cewa ba su kusance shi ba, sharri zai iya zuwa masa ta hanyar maƙiyansa shaidan da rundunoninsa. To shi yasa aka ce mutum ya yi alwala, wanda wannan alwalar za ta rage masa wannan sharrin na waɗannan maƙiya nasa. To don haka abin da hadith ɗin yake nufi shi ne cewa tsafta, wato tsarki, rabin imani ne. Ma'anar rabin imani shine rabin wato abinda ake nema a cikin ibada. Domin ibada abinda ake nema a cikinta bayan imani, ka yi ta don Allah, sai kuma ka yi ta a daidai yadda za ta zamanto ta karbu. To haka koda kana da imani, idan baka da tsarki, in kai sallah, sallarka ba ta yi ba. Domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalullahu salata ahadikum idha ahdatha hatta yatawadda. Allah baya karban sallar ɗayanku idan ya zamanto ba shi da tsarki, ya samu kari har sai yayi alwala. Saboda haka kaga ta wannan janibin ya zamanto kan cewa tsarki rabin rabin imani ne, rabin addini ne. Sannan tambaya ta uku, wannan ya rubuta tambayoyi har guda uku. To tasat ina ita ce ta ƙarshe da zamu amsa a yau insha Allah. Yace malam na sani kai kana a cikin mutane masu cutar da ni shekara da shekaru a zahiri da kuma baɗini, kuma a yau rayuwata ta zama tashin hankali kullum. Ina son addu'arka da ta 'yan uwa musulmi, Allah ya daidaita mun rayuwata kuma ya kare ni daga sharrin waɗannan mutane. To ina jin watakila malam na samu kaina a cikin mutane masu cutar da ni. La tsarki ba dan uwa kai hakuri mai tambaya, idan ne ya tafi munzarin ya fashe yanzu nan ga zando. Yace na samu kaina a cikin mutane masu cutar da ni shekara da shekaru a zahiri da kuma baɗini, kuma a yau rayuwata ta zama tashin hankali kullum. Ina son addu'arka da ta 'yan uwa musulmi, Allah ya daidaita mun rayuwata kuma ya kare ni daga sharrin waɗannan mutane. Amin. Allah ya tsare, Allah ya daidaita maka rayuwarka, ya inganta maka rayuwarka, ya kare ka daga sharrin dukkan masu sharri, wanda ka sani da wanda baka sani ba, da kuma dukkan musulmi. Haka zalika sauran 'yan uwa, akwai 'yan uwa da suka nemi addu'a saboda waɗansu abubuwa nasu wanda suka ci tura, suka tike. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yaye musu, ya sanya musu mafita, ya sanya musu alkhairi daga cikin dukkan wani abu wanda yake ya wato ya zamanto ya kulle akan tafarkin su. Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu, ya sanya mu a cikin wadanda Allah yake karban addu'o'in su a cikin wannan wata mai albarka. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
الله تعالى yace innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Allah yace lalle wadannan wadanda suke kafirce ma Allah kuma suke kafirce ma manzannin Allah kuma suke so su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa, suke cewa mun yi imani da sashi, mun yi imani da waɗansu manzannin kuma mun kafirce ma, muna imani da waɗansu manzannin kuma muna kafirce ma waɗansu, suna so su ɗauki wata hanya tsakatsakin wannan tsakanin imani da kafirci. Allah ya ce waɗannan waɗancan waɗanda aka ambata masu wannan sifa humul kafiruna haqqa, su ne kafirai na tsantsa ba wasunsu ba. Wannan ayar Allah maɗaukakin sarki ya bayyana hukuncin Yahudawa daga cikin ahlul kitab da kuma Nasara wanda su ma cikin ahlul kitabi ne, wanda ya dace da uslubin alqur'ani yayin da yake faɗan jinsin wato masu ƙiyayya da addinin musulunci, masu gaba da addinin musulunci, sai Allah ya bayyana su daki-daki bayan gama magana akan munafikai. Sai kuma Allah ya koma kan su ahlul kitab, wanda mafiya yawan munafikai a Madina a lokacin nan da yawan su waɗanda suke Yahudawa ne da suka zo suka ce sun musulunta a zahiri amma a batini ba su musulunta ba. Allah ya bayyana fuskar kafircin su da kuma jinsin dukkan wanda ya bi wannan tafarki, shine tafarkin rashin yadda da manzannin Allah gabaki ɗayan su. Wanda ya kafirta da ɗaya daga cikin manzannin Allah, to ya kafirta da dukkanin su, imaninsa da sauran ba zai amfane shi ba. Haka zalika in ya kafirce da manzannin Allah, imaninsa da Allah ba zai amfane shi ba. Allah ya ce innal ladina yakfuruna, nan an kawo fi'ilul mudari wanda yake nuni akan alhal wal istiqbal, akan halin da ake ciki yanzu da kuma nan gaba. Domin abinda Yahudawa suke a kai ne a lokacin nan, suna kafirta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wai a da ne ba suka kafirce ma waɗansu daga cikin manzanni, a har yanzu ga wani manzan ma ya zo musu shi ma sun kafirce masa. Allah ya ce suna waɗanda suke kafirce ma Allah. Menene kafircin da Yahudawa suke ma Allah? Shine at-tajisin. Yahudawa suna sifanta Allah da sifofi na ɗan adam, suna cewa yadullahi maghlula, hannun Allah wato a maƙale yake. Wannan kafirci ne, don ka sifanta Allah da sifa wadda take ta wulaƙanci, ta naƙasu, ta tawaya, wannan ka kafirta da tauhidul asma'i was sifat. Haka zalika suna sifanta Allah da sauran sifofi na ɗan adam, su ce Allah yana kuka. In ka karanta at-Talmud littafinsu wanda yake shine kamar tafsirin at-Taura, zaka ga cike yake da irin waɗannan abubuwa na taharifin wato sifofin Allah jalla wa ala da tashbihi. At-tashbih yana daga cikin nau'i na kafirci a cikin sifatullahi ta'ala, ka kamanta Allah da wani daga cikin halittarsa. Baya daga cikin tashbihi ka sifanta Allah da sifofin da ya ambaci kansa da su, sai in ka ce ka fassara sifar da cewa ka kamanta ta da sifar ƴan adam, dan ka tabbatar ma da Allah cewa Allah yayi istiwa'i a saman al'arshi, Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam da hannayensa guda biyu kamar yanda ya faɗa. In kai haka baka yi tashbihin Allah ba, sai ka ce hannayen Allah kamar hannayenmu ne, ko kuma abinda ake nufi da hannayen Allah su ne masu kaza masu kaza, ka ce zaka faɗi sifarsu da hay'arsu, bayan babu wanda ya san hakikanin sifar Allah yadda take hakikatan in ba Allah ba, tare da cewar zaka muna tabbatar masa da wannan sifar kamar yadda ka'idan ahlus sunna take, min ghairi tahrifin wala tabtilin wala tashbihin wala ta'wil, ba tare da a karkatar da ita daga ma'anarta ba, ba tare da kuma a wofantar da ita ba, a yi inkarinta, ba kuma tare da a yi mata tawili a bata wata fassara daban ba wadda za ta dace da tamu fahimta, ba kuma tare da kamanta ta ba da sifar wani daga cikin halitta, a tabbatar da ita kamar yadda ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. To su Yahudawa ba akan haka suke ba, Yahudawa sun kamanta Allah da halittarsa, Nasara kuma suka kamanta halittar Allah da Allah, suka ba mu wanda ba Allah ba sifar Allah, suka ce annabi Isa Allah ne, suka ce nana Maryam Allah ne, suka ce Ruhul Qudus shi ma Allah ne. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-Masih ibn Maryam, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalith thalatha. Saboda haka kaga su Yahud suka ba mu Allah sifar mutane, su kuma Nasara suka ba mu mutane sifar Allah, sune shine annabi Isa da mahaifiyarsa, dukkaninsu sun kafirta da Allah. Waɗannan wannan shine nau'i wato jinsin kafircin su da Allah, kuma sun kafirta da manzannin Allah, domin Yahudu sun kafirta da annabi Isa, suna kuma kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa sun san cewa annabin Allah ne haqqan. Haka zalika daga cikin Yahudu akwai Yahudawan Samun Ra, wanda su kuma duk wani annabi da yazo bayan annabi Yusha, wanda yake shine annabi na bani Isra'il wanda yazo bayan annabi Musa da annabi Harun, Yusha ibn Nun shine annabin da yazo bayan annabi Musa da annabi Harun. To duk wani annabi da yazo bayan annabi Yusha a cikin annabawan bani Isra'il, Yahudawan Samun Ra ba su yadda da shi ba, da yake Yahudawa sun kasu kashi biyu, daula ta zamanto biyu, da Yahudawan Isra'il da Yahudawan wato Babylon su ne na Samun Ra. To waɗanda suke wato na Samun Ra din suna kafirta da dukkan annabawan da suka zo bayan annabi Yusha. To jan haka Al-Qur'ani bai ambace su da sunan su bai ce Yahudawa da Nasara, saboda dan kada ya zamanto kan cewa waɗansu a fitar da su, sai Allah ya ambace su da wannan sifar wadda ita ce ta wajabta kafircin nasu, shine sifar su ta kafirta da annabawan Allah. Nasara su kuma sun kafirce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sun yadda da annabi Musa da annabi Isa da sauran annabawan at-Taura da annabawan da ambaton su yazo a cikin Injila da at-Taura da Zabura, duk sun yadda da su, amma ba su yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Imaninsu da annabi Isa da sauran annabawan bai amfane su ba, kamar yadda imanin Yahudu da annabi Musa bai amfane su ba yayin da suka kafirta da annabi Isa, sannan kuma suka dada ƙara kafirci yayin da suka kafirta da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suna nufin su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa, su ce wannan abinda waɗannan manzannin suka zo da shi daga Allah mun yadda da shi, amma abinda waɗansu manzannin daban suka zo da shi daga wajen Allah ba mu yadda da shi ba. Kaga sun bambanta tsakanin Allah da manzansa, tare da cewa dukkaninsu na Allah ne. Su ce mun yi imani da sashe, muna yadda da sashe, amma sashe ba ma yadda da su. Kuma imanin nasu da sashe, yanda za ka san cewa ba imani ne na gaskiya ba, shi ma sai in ya dace da sarransu. Tunda kamar yadda Allah ta'ala yake cewa wa idha qila lahum aminu bima anzalallahu qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu wa huwa alhaqqu musaddiqan lima ma'ahum qul falima taqtuluna anbiya allahi min qablu in kuntum sadiqin. Idan aka ce musu ku imani da abinda Allah ya saukar, sai su ce a'a, abinda Allah ya saukar shine abinda Allah ya saukar ga annabi Musa, wannan kan muna kansa mun yi imani da shi, amma abinda yake bayan wannan a ba mu san shi ba annabi Isa bai ce annabi Musa bai ce mai imani da shi ba wa yakfuruna bima wara'ahu abinda yake a bayan sa shine abinda annabi Isa yazo da shi da abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da shi sai su kafirta wa huwa alhali ko wandan abinda yazo din mai gaskatawa ne ga abinda gaskiya ne wanda yake gaskata abinda ke tare da su sawun abinda annabi Isa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura haka yake cewa mai gaskata abinda yake gabana na at-taura alqur'ani musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan alayhi mai gaskatawa ga abinda ya gabace shi na jinsin littafin Allah kuma mai yin wato babakere mai tabbatar da ya zamanto kan cewa hukuncin sa shine mai shafa hukuncin dukkan littafin da suka zo gabanin sa to Allah sai ya musu kalubale ce qul fa lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum sadiqin idan ku masu gaskiya ne cewa kun yi imani da at-taura da abinda aka saukar gare ku amma abinda yazo daga bayan sa baku yadda ba me yasa kuke kashe annabawan Allah tun kafin zuwan sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ku masu gaskiya ne cewa kun yadda da cewa wannan annabawa na Allah ne ba ku kashe annabi Yahaya ba ba ku kashe annabi Zakariya ba sauran annabawa kuma fa waɗanda suke tuli Allah ne kadai san adadin su da huwa karkashe su fa wannan halin masu imani ne ya gaskata cewa kun yi imani da abinda aka saukar muku tabbas ba su imani da abinda aka saukar musu ba saboda haka a shahid duk wanda ya kafirce mu mutun annabi guda daya ya kafirce mu dukkan annabawan Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce ma mu'minai su fadi kan cewa la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba ma bambancewa tsakanin wani daga cikin manzannin Allah dukkanin su muna imani da su sawa'un mun san abin da suka zo da shi ko mun san abin da suka zo da shi ba in sun tabbata annabawan Allah ne to duk abin da suka zo da shi gaskiya ne shi yasa musulmi suka zamanto su ne wato al'umma daidaito wato tsakatsaki wanda take akan daidai akan al'ummomi su sun yadda da dukkan annabawan Allah ba su ce mun yadda da wannan ba mu yadda da wannan ba kamar yanda yahudu da nasara suka yi kamar yanda kuma ahlus sunna su ma a cikin dukkan da'ifa ta musulmi su ne suke tsakatsaki su ne suke akan shari'a basu tsine ma wanda daga cikin sahabbai ba basu tsine ma wanda daga cikin ahlul bait ba suka ce duk kansu duk muna son su san waɗannan ba zai samu ki waɗancan ba kwakwalwar mu ba irin kwakwalwar arna bace kwakwalwar arna ita ce ba ta iya fuskantar ta hada san waɗanda san rai yake ya rarraba su to mu da yake ba san rai muke bi ba wahayi muke bi sai ya zamanto kan cewa zamu iya hada waɗannan a cikin kwakwalwar mu kwakwalwar Kirista kwakwalwar arna ita ce wanda take cewa ba za mu iya yadda da wato dukkan wani annabi wanda ya zo bayan annabi Isa ba kuma a ce mun yadda da annabi Isa saboda haka kamar wato yadda da annabi Isa yana wajabta ai adawa da wanda ba annabi Isa ba da annabin da ya zo bayan annabi Isa wanda yake kuma ba lazimi ba ne kamar wajen mala'iku ne suna ganin suka ce sun ki Yahuda suka ce suna gaba da mala'ika Jibril saboda suna ganin shi ne yake zuwa da azaba ba san cewa kin yadda da mala'ika Jibril dai kin yadda ne da Mika'il haka zalika waɗanda suke cewa waɗanda kuma daga cikin wato waɗanda suka fandare wanda suke cewa ba za su so sayyidina Abubakar ba amma suna son sayyidina Ali to san su ga sayyidina Ali bai amfane su ba in ba so sayyidina Abubakar ba shi yasa sayyidina Ali yake mai irin wanda suke fifita shi ma akan Abubakar da Umar yake musu bulalar haddin kazafi yake musu bulala 80 wannan kissa ce mashhuriya a zamanin sayyidina Ali a Kufa yace la uta bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jalattuhu hadd al-muftari babu wanda za a kawo min da yake fifita ni akan Abubakar da Umar sai ne masa haddin mai yin kazafi Allah ta'ala yace wa yurid suna son su dauki tafarki tsakanin wannan wato su abin wata hanya wanda yake za ta dace da san ransu domin addinin nasu shine wanda za su sanya san rai su ce wannan mun yadda da shi mun yadda da annabcin sa wato annabcin ba shine yake sa su suke yadda da shi ba a san ransu shine yake yadda tsawa sai da annabcin wanda suka ga dama Allah yace suna son su dauki tafarki tsakanin wannan wato ba abinda wahayi yazo da shi ba Allah yace waɗannan su ne kafirai tsantsarsu an yi karfafa jumlar aka kawo wato khabarul juml aka sanya jumlar dukkanin su ma'arifa ne ulaika ismul ishara ma'arifa ne hum ad-damir ma'arifa ne al-kafirun ma'arifa ne al-muhalla bi al idan jumla ta zo akan haka jumla ce wacce ta kunshi at-taukid takidin al-khabar takidin khabar akan al-mubtada cewa waɗannan su ne ainihin kafirai kuma tana ifadan al-qasr wato su ba waɗansu su ba su ne kafirai to da haka dan me waɗansu dan me nasara suke inkarin a ce musu arna ba ta san a ce musu arna su ayi arna in ba su ba ta yaya za a yi wanda yake yayi haka kace ya zamanto ba arne ba Allah haka yace yace ulaika humul kafiruna haqa wato babu waɗansu arna in ba waɗannan ba su ne ainihin tsantsan arna da yahudu da nasara su ne ainihin tsantsan arna amma Allah madaukakin sarki saboda bai toshe musu kofar wato shiga addinin musulunci ba sai sassauta musu ya hangi asalin addinin su cewa asalinsa daga sama yake asalinsa annabawa ne suka zo amma suka bi san ransu suka cancanza shi dan haka sai Allah ya halatta mana mu ci abincin su sai Allah ya halatta mana mu auri matan su Allah ya halatta a karbi jizya daga wajen su ai zaman amana tare da su ai zaman lafiya tare da su idan dai za su zauna karkashin tsarin addinin musulunci duk Allah ya halatta wannan domin ta haka zai zama to kanta sun shiga cikin addinin musulunci kuma wannan siyasar ita ce ta taimaka ma yaduwar addinin musulunci Syria gabaki ɗayan su kirista ne gabaki ɗayan Syria kirista ne lokacin da aka je yakin Yarmouk tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam da Rome 20,000 daga cikin sojoji 100,000 na Rome gabaki ɗaya karkashin jagorancin manya-manyan fadansu yankewa suka yi suka zo suka shiga cikin sojojin musulmi Tunisia gabaki ɗayan su kirista ne gabaki ɗayan su amma su muwahhidun ne a cikin kirista din kiristan da suke yi mabiya Arius ne tauhidi suke ba sai da Trinity ba musulunci na zuwa suka ce ai dama wannan abin da muke jira kenan sai suka musulunta gabaki ɗaya Algeria yawancin su duk kirista ne wanda suke kusa da gabar teku ba can ciki cikin sahara ba duk kirista ne duk musulunta suka yi Misra gabaki ɗayan su duk kirista ne in banda tsirari da suka yi saura al-qibtiyun kusan gabaki ɗayan su musulunta suka yi duk waɗannan wurare waɗanda suke cibiyoyi ne na addinin kirista masu ƙarfi a cikin tarihi saboda yanda musulunci ya zo da mu'amalar ahlul kitabi yawancin su duk musulunta suka yi haka yahudawa in sun gudu daga inda ake musu azaba dole musulunci suke zuwa kuma da yawan su suka rinka musulunta da yawan su haka suka rinka musulunta domin Allah madaukakin sarki ya bude musu kofa ta musamman a cikin kafiran sai yace ai musu mu'amalar ahl yace ai musu mu'amala ta daban aka kira su ahlul kitab ma'abuta littafi in za ai musu da'awa ma da'awar su ta zaman dota daban wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan kada ku yi jayayya da ahlul kitab sai ta hanyar da tafi kowace kyau billati hiya ahsan hanyar da tafi kowace kyau saboda me saboda a janyo a bude musu hanya da gaskiya za ta rinka shiga cikin zuciyarsu sannan Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi waɗanda ku suka yi imani da Allah suka yi imani da manzannin Allah wa lam yufarriqu baina ahadin minhum basu bambance tsakanin ɗaya daga cikin su ba ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su ladaddakin su wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance bai gushe Allah ya tabbata ya kasance bai gushe ba mai yawan gafara mai tsananin jin kai Allah ta'ala ya sifanta su da wannan sifa ta cewa wallazina amanu billahi wa rusulihi bai kira su da sunan su ba bai ce almu'minun ba bai ce almuslimun ba dan kakkai hasarin wato masu rabauta masu samun babban rabo a wajen Allah da musulmi kawai na wannan zamanin musulmi na wancan zamanin wanda su a zamanin su suka yadda da Allah suka yadda da dukkan manzannin Allah basu sanya imanin su da Annabi Musa ya sanya su sun kisi imani da Annabi Isa ba ko imanin su da Annabi Isa ya sanya su su ki imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka zalika waɗanda suke da Yahudawa ne ko Nasara ne suka dawo suka inganta imanin su suka yadda da dukkan manzannin Allah suka yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun shiga cikin wannan shine fa'idar ambaton su da sifar saboda haka kaga Yahudawa na zamanin Annabi Musa waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah baki ɗayan su sun shiga cikin wannan aya haka zalika sahabban Annabi Isa wanda suka yi imani da Allah suka yi imani da Annabi Musa da dukkan annabawan Allah suka yi imani da Annabi Isa sun shiga cikin wannan aya ballantana kuma mu'minai wanda a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda dukkaninmu muna cikin su insha Allah Allah ta'ala yace ulaika sawfa yu'tihim ujurahum waɗannan da sannu Allah zai ba su ladaddakin su wannan yana ishara ga cewa tun anan duniya kenan shin yana daga cikin ladan da Allah ta'ala zai ba su ya sallada su akan waɗannan kafiran idan dai suka yi riko da imani na gaskiya sai Allah ya sallada su akan waɗannan kafiran kuma haka ya faru ga addinin musulunci shekaru daruruwan shekaru musulmi sune a sama dukkan jinsin sauran ƴan addinai suna kasan su yahudu da nasara suna kasan su daular musulunci ita ce a sama har sai tukuna da ya zamanto kan cewar rukon mu ga imanin ya zamanto yayi sassauci ba mu inganta rukon mu ga imani din ba sannan Allah madaukakin sarki yake jaraban mu da waɗannan dauloli na kafirci domin wata hikima wanda tana wajen Allah jalla wa ala Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima Allah mai yawan gafara ne mai tsananin jin kai ya da cikin gafararsa cewa wato zanuban su Allah madaukakin sarki zai yafe musu tun anan duniya Allah madaukakin sarki zai yafe musu zanuban su na'am
yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
الله تعالى يتي يسألك أهل الكتاب ما أبو تالتابي سنة تنبيرك أن تنزل عليهم كتابا من السماء كسوك مسود للتابي دق سماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك توك كنت دهنك لنك يا رسول الله waɗannan sun riga sun gaji irin wannan kafirci ai da can sun taɓa tambayar annabi Musa akbara min zalik abinda yafi wancan tambayar da suka yi maka sun tambayi annabi Musa ba kai aka fara ma wannan tambaya ba faqalu mecece tambayar tasu sai suka ce arina Allah jahara nuna mana Allah a fili fa akhadhatuhum sa'iqatu bi zulmihim sai wato aradu tsawa ta aradu ta kama su suka halaka bi zulmihim saboda zalincin da suka yi thumma takhadhu al-ijla min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat sannan sai suka riki bautar dan maraki bayan hujjoji mabayyana sun zo musu fa afauna an zalim duk da haka muka yi afwa gare su ga barin wannan zunubi da suka yi wa atayna Musa sultanan mubina muka ba mu annabi Musa hujja wadda take mabayyaniya wa rafa'na fawqahum at-tur bi mithaqihim muka daukaka dutsen tur sina a burbushin su sama da su bi mithaqihim saboda su riko da alƙawarin da Allah ta'ala ya musu wa qulna lahum udkhulul baba sujada muka ce musu ku shiga kofar wannan gari wato shine garin birnin Ariha ku shiga da shi ku shiga cikin garin kuna masu kaskantar da kai kuna masu sujada ga Allah wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce musu kada ku shishigi ku wuce iyakar Allah a cikin sha'anin rana asabar yin su a rana asabar wa akhadna minhum mithaqan ghaliza muka riki alƙawari mai kauri daga gare su wato wannan Allah ta'ala yana yin raddi ne ga tambayar da ahlul yahudu sune ake nufi da ahlul kitab anan sune suka zo suka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce in kana so mu imani da kai ba Allah ya saukar mu da annabi Musa alluna ba at-taura a cikin allo tare da umarnin nan guda 10 a turu sina lokacin da Allah madaukakin sarki yayi magana da annabi Musa Allah ta'ala ya saukar masa da wahayin at-taura umarni guda 10 daga ciki aka rubuta su a cikin alluna aka ba mu annabi Musa wannan allon suka ce to mu ma in kana so mai dada kai annabi Musa ba allo aka bashi ba a rubuce daga sama mu ma ka kawo mana allo alqur'anin da ake saukar maka kawo mana shi a rubuce daga sama wato kamar da yanda mushrikai suka ce cewa أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه ko kuma ka tashi ka taka ka hau ka taka mu ga ka taka ka taka ka taka kai ka shige cikin sama ko ma shigewar taka da kai sama da muka yi ba za mu yadda ba sai idan ka sauko ka dawo daga saman ka zo mana da littafi da cewa ga littafin da na sauko muku da shi daga sama Allah ta'ala yace qul hal kuntu illa basharan qul subhanaka hal kuntu illa basharan rasula ka ce mu tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ka ce tsarki ya tabbata ga ubangijina shin ni na kasance wani face mutum wanda yake manzo ani ba Allah bane saboda ita mu'jiza annabawa ba sa kawo ta bisa san ran bisa abinda mutane suka nema daga wajen su ce yi mana kaza in da gaske ne a'a suna kawo ta ne idan Allah ya ce su bayyana wannan mu'jiza domin mutane su yi imani a bisa wato yarda ba a bisa cewar abinda suke so shi ake musu ba idan ya zama to mu'jizan manzanni abinda mutane suke so shi za a yi musu sai ya zama to kan cewa ma sai su ce ba abinda suke so illa ai kafircin alhali abun ba da yaddan mutabani bane da yaddan Allah ce wato Allah madaukakin sarki shine in ya so abu ko da duniya za a taru kan cewa ba shi suke so ba tasu ta banza ce ta Allah ita za ta tabbata saboda haka mu'jizar annabawa haka take tana zuwa ne da abinda Allah ya yarda ya zamanto aya wanda Allah yake aiko manzanninsa ba a bin su akan abinda suka ce tare da shine sai Allah madaukakin sarki ya kwantar da hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa waɗannan mutanen jinsin abinda iyayensu suka yi su ma suna kan akan wannan saboda yanda dama wato ɗabi'a take na so saboda iyayensu sun kasance a cikin kafirci kakanninsu haka wannan kafircin yayi na so har ya zuwa gare su me yasa yayi na so saboda suna karanta wannan tarihin kuma suna yarda da shi suna kansa saboda haka kun ga ita gargajiya sharri ce yayin da ta zaman to kan cewa ba a gina ta gargajiya ta bauɗe daga tafarkin shari'a masu kafa hujja da gargajiya kafirci ne zai rinka yi musu na so ba su sani ba kamar yanda yahudu abin ya zo ya same su Allah ta'ala shine ya lissafa irin jinsin kafircin da suke yi na farko dai wato irin wannan tambayar sun yi ta tambayar inad tambayar taurin kai da karfin rai akan Allah da rashin ganin girman Allah ba yau suka fara ba suka ce ma Annabi Musa ka nuna mana Allah yayin da ya zamanto cewa Annabi Musa ya dauke su Allah ta'ala ya ce musu su tuba zuwa ga Allah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwat tawwabur rahim aka ce su kashe kawukan su shine tuban su da suka kashe kawukan nasu kisan yayi yawa suka ce Allah Annabi Musa ya nomi Allah madaukakin sarki ya yafe musu yace to ka zabi mutum 70 daga cikin zababbu na bani Isra'il ku zo waje mi'adi a turi sina ku zo ku tuba zuwa ga Allah Allah Annabi Musa ya ji yadda su zancen Allah suka ji Allah yana yi ma Annabi Musa wahayi suka ji zancen Allah ka ji fa sun ga wannan ayar sai suka ce lan nu'mina laka hatta narallaha jahra ba za mu imani da kai ba Annabi Musa cewa wannan zancen na Allah ne sai mun ga Allah kiri-kiri a fili fa akhadathumus sa'iqatu bi dhunnihim sai Allah madaukakin sarki ya aiko musu kururuwa mala'ika jibril ya musu tsawa wannan zafin tsawar zafin wato kururuwar da suka ji ta ya zamanto ita ce azaba da ta fitar da ransu duk suka so ne sannan Allah madaukakin sarki Annabi Musa ya roki Allah yace ya Allah waɗannan su ne zababbun bani Isra'il na dauke su na taho da su yanzu zan koma ni ne kadai duk ba su da rai me bani Isra'il za su ce mu sai su ce na dauki zababbun su na je na halaka su ba za su yi imani da ni ba ya Allah kuma Allah ta'ala ce kuma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun sannan muka tahir da ku bayan mutuwar ku dan ku gode ma Allah to duk fa an yi wannan summa takhadhul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan ayoyi bayyanan su zo musu kuma suka je suka kawo bautar dan maraki sun ga duk waɗannan da suka ga mutane suna bautar dan maraki suka je suna bautar sa ba Allah ba bayan sun ga waɗannan abubuwan Allah ya ce fa afauna an zalik muka yi muku afwa daga wannan wa atina Musa sultana mubina muka ba ma Annabi Musa hujja mai karfi ayoyi iri-iri suka gani almanna wassalwa walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'il ayoyi guda 9 daban-daban bayan wanda suka gani yanda Allah ya tsirar da su daga Fir'auna a idan su fa Allah ya halakar da Fir'auna suna gani kogi teku ya zamanto musu a hanya busassa yankin tekun ruwan ya zamanto tamkar dutse فكان كل فرق كالطود العظيم haka suka zo suka wuce ta tsakanin sa fir'auna ya shigo sai da ya gama shigowa da shi da rundunarsa gabaki daya Allah ya tabbaka kogin akan su a idan su suka ga halakar fir'auna fir'auna da suke ganin sa Allah fir'auna da ake ganin sa Allah a idan sa suka gani a idan su suka ga ya halaka duk wannan ya daga cikin sultanan mubina din da wato hujja mabayyana da Allah ya ba mu annabi Musa wa rafa'na fawqahum at-tura bi mithaqihim Allah ya ce muka daukaka dutsen tur sina a saman su saboda su riko da alƙawarin su da Allah ya soka musu da at-taura khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun da suka ce ba za su yi ba sai Allah ya daukaka dutsen turusina akan su sai suka yi sujada suna tsoron Allah amma duk da suka yi sujadar gefe ɗaya yana kallon dutsen zai fado ko ba zai fado ba dan cewa Allah ta'ala ce musu yayi ko su ce sun karba sami'na wa ata'na ko kuma dutsen ya fado kan su sai suka sunkuya suna cewa sami'na wa ata'na amma kuma kan su yana gani a can saboda rashin yaqini kuma aka ce musu ku shiga garin Ariha gari ne wanda bayan sun yi shekara bayan wato an kore su daga Fir'auna sun rasa inda za su je ba su da ƙasa Allah ta'ala ya ce ga wannan Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa ga wannan garin na Ariha ya qawmi dkhulu hadhi udkhulu na'am udkhulu qaryata al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين aka ce su shiga amma in za su shiga cikin wannan garin su shiga suna masu sujada suna cewa hitta Allah ka yafe mana zanubanmu sai suka canza maganar suka mai da ita izgili maimakon su shiga suna masu kaskantar da kai suka shiga suna jan gindi basu bi umarnin Allah yanda Allah ta'ala ya ce musu ba duk a ganin annabi Musa yana ganin wannan bakin ciki aka ce musu kuma kada ku shishigi ku wuce gona da iri akan sha'anin asabt yayin da ya zamanto wato mutanen antakiya daga cikin mabiya annabi Musa Allah ta'ala ya sanya musu rana asabar kanta ba abinda za su yi ba sa su ba sa wani aiki ba sa ibada kawai za su yi a wannan ranar masu kamun kifi ne kamar yadda kisar su zo a cikin suratul a'raf ranar da ba rana asabar ba su nemi kifi su rasa rana asabar ku sai su ganshi gashi nan falafala a bakin teku da hannu ma sai a kama ba sai an dauki koma ba saboda haka suka yi dabara suka yi haka suka yi wani suka yi dabara yanda idan kifin ya shigo rana asabar ranar wato idan ruwa yayi kasa sai ya tare kifin ranar lahadi sai su je su kama su sosai ai ba mu su rana asabar ba amma kifin rana asabar din ne suka saba umarnin Allah ta wata hanya to yayin da suka yi haka Allah ya mai da su birrai da alhanzir duk waɗannan sun gani wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ya ce muka dauki alƙawari mai kauri daga gare su alƙawari mai kauri shine alƙawarrukan da Allah ta'ala ya ba su wa akhadna mithaqa bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulul linasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata ثم توليتم الا قليلا منكم وانتم معرضون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون دو wannan ya daga cikin al-mithaq al-ghalid da Allah ya dauka daga gare su shi yasa babban abin da suke alfahari da shi yahudawa ce kan cewa su ne ahalin mithaqin Allah ahalin alƙawarin Allah dan kamar wato alƙawari ne tsakanin daular su da kuma Allah jalla wa ala za su kiyaye alƙawarin Allah shi kuma zai kiyaye daular su ba su kiyaye alƙawarin Allah ba shi yasa Allah ya sallada musu nau'in kaskanci a cikin rayuwar su da wulakanci na'am
wa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayati llahi wa qatlihim al-anbiya bi ghayri haqq wa qatlihim al-anbiya bi ghayri haqq وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا
waɗannan jumla ne na zunubai da Yahudawa suka aikata a cikin tarihin rayuwarsu. Mu duba mu ga irin ni'imomin da Allah ta'ala ya musu, wanda Allah ya ambata a cikin wannan ayat da muka karanta tafsirin ta ya gabata a yanzu. Kamar yadda Annabi Musa ya ce wa atakum ma lam yuti ahadan minal alamin, Allah ya baku abin da bai ba mu waɗansu ba daga cikin talikai. Annabawa duk a cikin zuriyarsu, a cikin jinsinsu suke, tun bayan annabi Ibrahim dukkan wani annabi daga cikin jinsinsu ne, in banda annabi Isma'il, in banda annabi Shu'aib, in banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma duk da haka Allah ta'ala ya shine nan ya ambata irin abubuwan da suka aikata na zunubai, wanda shine ya sanya Allah ya tsine musu, ya nisanta su daga rahamar Allah, wanda wannan shine sunnar Allah jalla wa ala. Kamar yadda Allah ta'ala yake cewa in yasha yudhibukum ayyuhan nasu wa ya'ti bi akhari, in Allah ya so sai ya tafi da ku, ya ku mutane, ya zo da waɗansu. Yahudawa su ne a wato zababbun Allah jalla wa ala, yayin da Allah yake ta aiko annabawa zuwa gare su, saboda abinda suka kasance suna yi na manya-manyan zunubai wanda Allah ya ambata su a nan wajen, Allah ta'ala ya watsar da sha'anunsu ya zamanto waliyansa, su ne al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annabin ƙarshen zamani bai zo a cikin jinsinsu ba, sai Allah ya ɗauko shi a cikin jinsin wato a zuriyar annabi Isma'il, kuma ya sanya mabiyansa suka zamanto daga cikin jinsin Larabawa. To idan Larabawa da su ma musulmi suka yi irin yadda Yahudawa suka yi, haka Allah zai baddala su, sai ya kawo wani jinsi daban na waɗansu mutane daban, wanda su ne za su zamanto masoyan Allah jalla wa ala, su ne wanda za su zamanto Allah yana yarda da su, su kuma wanda suka zamanto sun yi ma Allah tawaye da zunubai, sai su shiga cikin la'anar Allah da korar Allah daga fadar Allah jalla wa ala. Allah ya kiyashe mu. Allah ta'ala ya ce fa bima naqdihim mithaqahum, to saboda warwarewarsu da alƙawarinsu da suka ɗauka tsakaninsu da Allah, wato ba su cika alƙawarin ba, wa kufrihim bi ayatillah, da kafircewarsu da ayoyin Allah, wato hujjojin Allah da suka zo musu da mu'jizozi wanda suka gani a hannun annabawa, wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin, da kuma kisansu da suka rinƙa yi ma annabawa ba tare da wani haƙƙi ba, babu wani haƙƙi da za a kashe annabawa masu umarta da adalci, masu isar da saƙon Allah, su kuwa al'adarsu ne, wato saboda ƙarfin tsaurin ransu wajen saɓa ma Allah, manzannin Allah ma ba su tsira ba a wajensu, tare da sun zo musu da ayoyi mabayyana, amma sun kai ya zuwa su kashe su, kamar yadda suka kashe annabi Yahya, suka kashe annabi Zakariya, saboda wata karuwa ta ce kawai tana so ta ga kansa na yawo, suka kashe shi saboda umarnin karuwa. Annabi Yahya, annabi Zakariya suka yanka shi da zarto, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muhawala nawa suka yi su kashe shi, Banu Nadir suka ce za su ɗauko dutsen niƙa su sauko shi a kansa ya faɗo ya danne shi ya kashe shi a huta, da ya je suka ga kan cewa daga shi sai Sayyidina Abubakar da waɗansu daga cikin sahabbai suka hau kan tsoro, yana tsona a ƙarƙashin tsoro, da dutsen suka ce za su turo shi. Da wannan matar a Haibar da ta sanya masa guba a cikin akuya, gubar da wani daga cikin sahabi ɗanɗanawa ya yi kaɗan nan take mutu, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu'jiza Allah ya ce wallahu ya'simuka minan nas, Allah ya tsare shi. Da aka kamo ta ya ce mata me yasa kika yi haka, ta ce nayi ne dan idan kai annabin Allah ne da gaskiya ba abin da za ta yi maka, in ba kai ba annabin Allah ba ne sai in kashe ka kowa ya huta. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kashe ta saboda wannan al'ansari wanda ta kashe, wanda ya mutu maimakon da ya ci wannan guba. Wa kufrin bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin wa qawlihim qulubuna ghulf, da kuma saboda faɗinsu cewa ai mu zukatanmu rufaffu ne, a dinke suke ba sa jin wani alkhairi baya shiga wato ka daina ma mana wa'azi ka daina bata lokacin ka kada kai mana wa'azi mu zukatan mu sun riga sun ke kashi wannan fa magana ce magana mai imani zai faɗa haka magana wanda yake yana da addini yana dangantaka zuwa ga annaba zai faɗa haka to yahudawa sun faɗa wa qawlihim wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana amilun kamar yadda dai mushrikai suka faɗa Allah ta'ala yace wa qawlihim qulubuna ghulf baltaba Allah ta'ala yace baltaba Allahu alaiha bi kufrihim ba zukatan su ba su ne suka kulla zukatan nasu ba suka ce ba za su ji wa'azi ba Allah ne ya yimke zukatan wato ya lullube su kamar kai ka ce an sanya yumbu an rufe shi yanda babu wata iska babu wata huda ta haske za ta iya shiga cikin zuciyar saboda me bi kufrihim saboda kafircin su wato Allah madaukakin sarki ba zalunta su yayi ba sakamako ne na kafircin su da suke fala yu'minuna illa qalila dan haka ba sa imani sai kadan daga cikin su sai kadan daga cikin su sune suke imani saboda Allah madaukakin sarki ya hana musu tawfiq ya hana musu gamtakatar shine wanda Allah ya sanya mu koyaushe mu ta nema a cikin sallamu mu musulmi ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim wanda zata wato mu samu dawamu tawfiq daga Allah kada mu ma irin abin da ya samu yahudu yazo ya same mu domin wannan ne ya sanya ba sa imani sai kadan kaga wanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam kadan ne irin su abdullahi ibn salam irin su mukhairid irin su salama ibn asad inda sauransu wadanda suke yan kadan ne ba yawa gare su ba a cikin yahudawan dukkan jinsin guda uku banu nadir da banu qainuqa da banu quraiza wa bi kufrihim wa qawlihim ala maryama buhtanan azima haka kuma saboda kafircin su Allah madaukakin sarki yace saboda kafircin su da kuma fadin su da suka yi akan maryam buhtanan azima ƙarya wadda take mai tayar da hankali mai girma kuma al buhtan shine ƙaryar da ta dimoto da mutum ta sanya shi ya kasa magana saboda mahdhin sharri ne me baɗin su da suka yi ga wannan me buhtan din da suka yi ma Maryam suka ce ya ukhta haruna ma kana abuki ra'a sau'in wa ma kanat ummuki baghiya kaga kamar wai magana ce ta wai uzuri nan kuwa kazafi ne suke mata ya ke Maryam ubangi fa ba mutumin banza bane uwarki fa ba mazinaciya bace wato ya aka kika je kika shiga mummunan hanya bayan baki gada ba kaga sun tumce ta da zinaki na amma suka yi ta da fuska wata ta dabara wanda yake dabarar ta wato ba wai dabara bace ta rashin ganin hurma dabara ce kawai ta asaba ma Allah ba a fito a nuna kiri-kiri cewa saban Allah akai ba kamar yadda suka yi dai wajen sha'anin asabar wa shine fadin su da suka yi akan sayyidatuna Maryam buhtanan azima wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah da kuma fadin su haqiqa mu ne muka kashe annabi mu ne muka kashe masihu isa dan maryam rasulullah manzan allah ne kuma fa shine ma'ana rasulullah din nan kamar allah ne yake ce ba su ne suke fada ba mu ne muka kashe shi dan ba sai da manzan allah bane da fadin su cewa mu ne muka kashe mu ne ba wasu ba wanda suka kashe masihu isa dan maryam tare da cewa kuma manzan allah ne allah yana wato allah dan ya dada kara munan wato mugusta aikin nasu da maganar tasu a ce suna alfahari da kashe almasihu bayan manzan Allah ne shi wannan ya isa ya zama tutsi na nune wa'annan mutane a sai almasih asarin ma'anar almasih shine sarki yahudawa suna gaya masa kalmar almasih domin izgili wato yana da'awar cewa shine zai tsirtar da bani isra'il wato ga sarki ba ga sarkin naku fa wato kamar sarkin kara kenan da izgili suke fadan wannan amma Allah madaukakin sarki shi kuma wannan lakabi ne da ya bashi domin ya nuna darajarsa cewa mai albarka ne domin shine wato wanda aka shafe jikinsa da albarka dukkan wani abu na jikinsa albarka ne dan zai taba wanda yake da cuta da hannunsa albarkar da ke cikin hannunsa Allah sai ya warkar da shi makaho wanda idansa bai taba gani ba bai taba babu matsagar ganin in ya shafa shi sai idansa ya bude mutum wanda yake matacce ya je ya tsaya a kansa ya ce tashi ya tashi da izinin Allah to shine albarkar ta sa shine ma'anar almasih ai wanda yake an lullube shi da an shafe shi da albarka wama qataluhu wama salabuhu Allah ya ce basu kashe shi ba basu tsire shi ba walakin shubbiha lahum sai dai kamanta musu akai aka rikitar da su ya zamanto kancewa suka zamanto kancewa sun yi daburce suna cikin dawurwura shin sun kashe shi ko basu kashe shi ba amma suka zo suna fada cewa sun kashe shi shubbiha lahum an yi musu an kamanta musu ne domin kamar yanda yazo a cikin kissar wanda yake yana daga cikin Isra'iliya da malaman musulunci suka dauko daga cikin tafin Isra'iliya wanda ba a gaskatawa ba a karyatawa amma Allah ya ce an musu an rikita musu sha'anin kisan Annabi Isa ba tare da cewa ya tabbatar ba a kashe shi ba ba su ne suka kashe shi ba ba kuma su tsire shi ba alhali kuma an kashe wani an tsire shi saboda haka waye aka kashe waye aka tsire tunda Allah ya kore cewa ba Annabi Isa bane amma an yi a yanda zai zama to abin ya zama rikici a gare su wanda har yanzu in ka karanta tarihin su in ka karanta abubu in ka karanta anajil din akwai rikici dangane da wane ne wanda aka kashe wanda suke jin sa wanda suke sauraron kasir na Sheikh Ahmad Didar Allah ya ji kansa yayi kasir akan wannan wanda wane ne did Jesus die on the cross shin Annabi Isa shine wanda ya mutu akan wato cross ko ba shi bane ya nuna kan cewa hatta a cikin littafin nasu babu hujja akan cewa shine ya mutu abin da ya faru kamar yanda yazo a cikin anajil din Barnabas wanda Larabawa suke cewa Barnabe cewar akwai daga cikin mabiyansa wanda yake munafiki Judas Iscariot shine yaje ya kai ƙara da yaje ana kulle yanda za a kashe Annabi Isa shine yaje ya gaya ma Pilate cewa ga inda za a same shi idan aka tura in aka tura masu gadi ɗan sanda za su je su samu shi a nan wajen yaje ya kai su wajen da ya kai su wajen da ya shiga ya fito don ya tabbatar musu yana nan sai Allah ya sanya masa kamar Annabi Isa sai suka kama shi yana cewa ba shi bane yana ciki suka ce a kai za ka yaudare mu suka kama shi suka tafi da shi suka je shi suka tsire saboda haka munafikin shi aka tsire haka kissa take a cikin anajil din Barnaba ba ma gaskatarwa cewa wannan dari bisa dari haka ya faru tunda yana daga cikin jinsin labarukan bani Isra'il da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kuka ji zancen bani Isra'il fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum kada ku gaskata su kada ku karyata su wato shine jinsin labaran bani Isra'il la nusaddiq wala nukadhib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa Allah ta'ala yace wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min haqiqa waɗanda suka yi sabani akan sha'anin Annabi Isa lafi shakkin minhu suna cikin kokonto akan an kashe shi aka kashe ko ba shi aka kashe ba wannan ishara ne ga hukuntan da ahlul kitab suke ciki kuma har yanzu suna cikin sa suna cikin wannan kokonton ko a cikin tafan su wanda suke ba ma anajil din ba wanda suke tarihin su kamar akwai wannan wanda yayi tarihin history of Christianity Paul Johnson wani kristani dan Catholic bature na Ingila wanda malamin tarihi ne babba sosai ko a cikin wannan karnin ya rubuta tafan tarihi da yawa tarihin Yahudawa da tarihin Annabi da tarihin Kirista da kuma tarihin duniya na zamani cikin littafai da ya rubuta shi kansa a cikin littafin za ka ga ya kawo irin sassabawarsu da junansu akan shin shi aka kashe din ko ba shi aka kashe ba saboda haka Allah ta'ala yayi gaskiya da yace wanda suka yi sabani a cikin sa suna cikin shakka akan sha'anin kisan nasa Allah ya ce malahum bihi min ilmi babu wani ilimi a gare su dangane da shi basu da wani ilimi saboda haka duk abin da zaka ji sun ce research din da ake yi da binciken da ake da rubuce-rubucen da ake babu ilimi a ciki illattiba'a dhann sai bin zato kawai nan zato an zo shi ne a babin sa na shakka da Allah ta'ala yake cewa in yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun inda ake zargin zato ba irin na shari'a ba zato na shari'a ana aiki da shi shine abinda ake cewa wato adh-dhannur rajih amma zato da ake amfani da shi a nan wajen zaton da aka ambata shine zato na shakka wanda ba a san abi shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdhabul hadith ku kiyayi zato domin zato shine ƙaryar da tafi kowace wato ƙarya wama qataluhu yaqina amma ba su kashe shi ba da yaqini wato da haqiqa al-yaqin shine abin da yake tabbas 100% babu wani abin da ya saba masa shine wato al-ilmu sahih ilimi ingantacce wanda yake babu kokonto a cikin sa Allah ya ce wama qataluhu yaqina ba su kashe shi ba da ilimi wanda yake ne yaqini babu ko shakka a cikin sa barrafa'ahu Allahu ilayhi Allah daga shi dauka kashi ya zuwa gare shi Allah ya dauka Annabi Isa zuwa sama Allah dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da shi a sama ta nawa a sama ta biyu daren Isra'i wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne mai hikima yana daga cikin buwayarsa ya zamanto ya tsirtar da manzansa yayin da makiya suka hadu annabi Isa mabiyansa ba su da yawa, su 'yan kalilan ne, 'yan kalilan ne, daula ce kuma take neman ta kashe shi, kuma Yahudawa wanda yake yana cikin su, dan shi ma annabi Isa bani Isra'il ne, akan addinin annabi Musa yake, bai zo da cewa ya zo da wani sabon addini ba, ya zo ne a matsayinsa na Yahudi, wanda a matsayinsa na wanda yake bin addinin annabi Musa, domin ya canji ya halatta musu wasu abubuwa da suke da haramun a cikin su. Saboda haka a cikin Yahudawa yake kira yake wa'azinsa, inni rasulullah ya bani Isra'ila inni rasulullahi ilaikum, ya ku bani Isra'il ni manzon Allah ne ya zuwa gare ku. Saboda haka da'awarsa a cikin bani Isra'il take, to bani Isra'il sun hada kai da mushrikai daular Rum kan a kashe shi, to Allah madaukakin sarki ya daukaka shi da abinda ba wanda zai isa yayi, daular Rum ba za ta iya ba, shine izza din Allah madaukakin sarki, Allah mabuwayi ne, ba wanda zai iya gagararsa, hakima kuma gwani yanda ya zamanto ya kamanta musu suka rinka dauka kan cewa shi suka kashe bayan ba shi suka kashe ba. Allah ya ce wa in min ahlil kitabi, babu wani daga cikin ahlul kitab, in dinnan shartiya ce, babu wani daga cikin ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi qabla yawmil qiyama, face wallahi yana yin face qabla mautihi, illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, face wallahi yana yin imani da annabi Isa qabla mautihi, kafin mutuwarsa, wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida, kuma ranar alqiyama zai zamanto mai shaida ne akan su shi annabi Isa. Illa la yu'minanna bihi, face yana imani da shi, zamirin ga waye yake komawa nan? Malamai sun yi sabani, waɗansu suka ce illa la yu'minanna bihi ay illa la yu'minanna bi Isa, duk wani dan ahlul kitab yahudu ne ko krista ne sai yayi imani da annabi Isa, yahudu sai yayi imani cewa annabin Allah ne haqqan, ba kamar yadda suke zargin sa ba kan cewa dan zina, nasara sai yayi imani da shi cewa annabin Allah ne haqqan ba Allah bane kafin mutuwarsa. Wato wannan dukkan wanda ya zo mutuwa sai Allah ya yi masa wannan, ya makure shi, ya nuna masa gaskiya kafin ya mutu, ya ga imani da annabi Isa lokacin da imanin ba zai amfane shi ba. Wannan Allah ya yi ne domin ya zamanto karama ga annabi Isa, yanda ya zamanto a rayuwarsa bai samu wannan sanyin zuciyan ya samu mabiyansa, kamar yadda sauran annabawa suka ga mabiyansa sun zo sun kafu sun tabbata ba, dan sai bayansa ne aka zo waɗansu suka zo suna binsa, da yawa kuma suka zo suka ce a wajen bin nasa, suka fitar da shi daga ainihin ofis ɗinsa, suka mai da shi Allah da da'awar biyayya a gare shi, bayan kuma ba shi suke bi ba. Allah ta'ala ya ce to lallai sai Allah zai ma annabi Isa wannan karamar kafin ya mutu, duk wanda suka ba saida da shi ba, da Yahudu da kuma Nasara ɗin sai sun yi imani da shi imani haqqa, mu ko musulmi ai tun anan duniya mun yi imani da shi, tun anan duniya mun yi imani da shi. Shi yasa kuma daga cikin Kirista wanda ya yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi lada, sai Allah ya bashi lada sau biyu, imaninsa da daya da annabi Isa da kuma imaninsa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yau waɗansu kuma suka ce ad-damir yana komawa ya zuwa ga yana koma illa wa in min ahli kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi, yana komawa ya zuwa ga mutuwar shi annabi Isa, babu wani daga cikin ahlul kitab face yayi imani da annabi Isa kafin mutuwar annabi Isa. Suka ce domin wannan ishara ne ga hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Allah madaukakin annabi Isa zai sauko a ƙarshen zamani, zai sauko hakaman adla, yana mai hukunci mai adalci, wa yaksuru salib, ya rusa cross, wa yaktulu al-khinzir, ya kashe al-khinzir, wa yada'u al-jizya, ya ki karban jizya daga wani ahlul kitabi, sai dai musulunci ko takobi, ya zauna har ya kai dan shekara 40, sannan ya mutu musulmi su yi masa sallah. Zai sauko kamar yadda ya zo a hadithin Muslim, zai sauko a ƙasar birnin Damascus ta daidai manara ta gabas ta Damascus, ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta ta. Musulmi sun yi sahu a bayan limaminsu suna sallah, za su yi sallah asuba, sai annabi Isa ya sauko daidai lokacin sallah asuba, sai su ce taqaddam ya ruhullah, ka ba mu sallah. Sai annabi Isa ya ce ku wannan al'umma limamanku suna junanku, limamin musulmi sai ya wuce yayi sallah, annabi Isa ya bi shi. Sannan annabi Isa ya dumfaru Dujjal, yana cikin Isra'ila, ya je ya kashe shi a Babul Lut, wanda Babul Lut tana nan cikin Isra'ila yanzu, ya kashe shi. Sannan Allah madaukakin sarki ya sa shi ya tabbatar da adalci, ya zamanto babu wani addini da ake yi a bayan ƙasa in ba addinin musulunci ba, ya zauna haka har ya mutu musulmi su yi masa sallah su binne shi. To shine wanda Allah ta'ala yake cewa dukkan ahlul kitabi na ƙarshen zamani kenan lokacin da Annabi Isa zai sauko sai sun yi imani da shi kafin mutuwarsa a lokacin nan gabaki ɗaya duk za su yi imani su bar wani addini na Yahudu ko su bar wani addini na Nasara sannan ranar alkiyama Annabi Isa zai zamanto mai shaida a gare su a kansu akan cewar ba abin da ya gaya musu ba kenan ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ba abin da nace musu ya Allah illa abin da ka umarce ni da shi ku bauta ma Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta ar-raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid to za mu tsaya anan wajen duk da yake gaba ne mun so mu karasa kissar gabaki daya amma saboda kurewar lokaci za mu tsaya anan sai Allah ya kai mu gobe insha Allah sai mu karasa kissar subhanaka kafin mu tashi jiya an samu 92,690 a taimakon da ƴan uwa suka bayar har yanzu bai kai abinda muke bukata ba domin sayan generator din don haka muna da ƙara neman taimakon ƴan uwa dai a sa hannu a cikin aljihu a taimaka domin mu samu muna da bukatar wannan generator Allah ya saka da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk